de nos programmes et à la prochaine.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare Yakubu Baba Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Alhamis 2 ga watan Maris na shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji wata hira ta musamman da wakiliyar muryar Amurka Abuja Madina Dauda ta yi da masanin shari'a kuma kwararre a fannin kundin tsarin mulkin Najeriya, wato barista mai nasara Gogo Ibrahim Umar, inda yayi fashin baki akan abubuwa da dokar zabe ta shekara 2022 ta tanada da ya shafi bayyana sakamakon zabe da dai sauransu. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Salama Muna Barma ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman sharhin jaridu daga kasar Ghana, amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Yan takarar shugaban kasa na jam'iyyun adawa a Najeriya sun ce za su kalubalanci sakamakon zabe da ya bayyana dan takarar jam'iyya mai mulki a matsayin wanda ya yi nasara a kotu. Zaben na ranar Asabar ya fuskanci matsalolin na'ura da na ma'aikata, lamarin da ya jinkirta kada kura'a da kwana ɗaya ko fiye da haka a wasu rumfunan zabe. Dan takarar mataimakin shugaban kasa na jam'iyyar Labour Party Yusuf Dati Ahmad ya yi kira ga 'yan jam'iyyar su da su kwantar da hankali. Yana cewa a ganinmu lallai an tafka abubuwa da suka saba wa doka. Ga gwamnati mai zuwa a tarayyar Najeriya da ta saba wa doka kuma bata bi ka'ida ba. Za mu gabatar da kokemu a kotu, ya rage nasu su nuna cewa za a iya amincewa da su. Akwai rahotanni samun rikicin siyasa da tilastawa da maguji a wasu wurare. Rotimi Olawale mai sharhi ne akan siyasa kuma ɗaya daga cikin shugabanni guda biyu na cibiyar Youth Hub Africa ya ce wasu daga cikin batutuwa da muka shaida a ranar zaɓe fili yake abubuwa ne da suka shafi kayan aiki. INEC ta fuskanci kalubale akan haka. Abin takaici, INEC ta yi alkawura da dama kuma ta gaza cika alkawuran da ta dauka. A wasu wurare da dama ma wasu jam'iyyun siyasa sun yi yunkurin hana yin zaben, shi ma wannan ka iya jefa shakku akan tsarin zaben. Yayin da aka shiga watan Maris, Ukraine ta yi ikirari a jiya Laraba cewa ta yi wa Rasha kacakaca, inda ta shawo kan hare-haren da Moscow ta shafe makonni tana kaiwa akan na'urorin lantarki da na ruwa don lalata su tare da haifar da damuwa ga al'umman Ukraine a lokacin tsananin sanyi. A ranar 1 ga watan Maris shekarar 2023, shugaban Rasha Vladimir Putin ya sake shan wani babban kayi, inji ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba a shafin Twitter. Duk da sanyi da duhu da hare-haren makami mai linzami, Ukraine ta dage kuma ta ci gaba da yin nasara akan ta'addancin lokacin sanyi. Bugu da ƙari, Kuleba ya rubuta cewa Turai bata daskare ba kamar yadda Rasha take hasashe da kuma yin izgili, yayin da ƙasashen yamma da ke kawance da Ukraine suka daina sayan man fetur na Rasha don amfanin cikin gida da kuma kasuwanci. Na gode wa abokan alaƙarmu don tsayawa da suka yi tare da Ukraine. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Laraba, hukumomin Italiya da masu ceto na farko da kuma 'yan uwa da abokan arziki sun yi addu'a ga waɗanda hatsarin jirgin ruwa ya rutsa da su, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 65. An ajiye akwatunan gawarwakin waɗanda abin ya rutsa da su a wani filin wasa na cikin zaure a birnin Croton da ke kudancin ƙasar, tare da ƙananan akwatuna farare na ƙananan yara a cikinsu. Hukumomin Italiya sun cafke mutum uku tare da neman mutum na hudu wanda ake zargin su da safaran bakin hauren hazo 200 a cikin wani jirgin ruwan katako da ya farfashe kan duwatsu a kudancin Italiya a ranar Lahadi. Yawancin bakin hauren sun fito ne daga Pakistan da Afghanistan.
To, labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda ta yi hira na musamman tare da masanan shari'a kuma ƙwararren a fannin kundin tsarin mulkin Najeriya, barista mai nasara Ogo Ibrahim Umar, inda ya fashin baki akan abubuwan da dokar zabe ta shekarar 2022 ta tanada da ya shafi matakin bayyana sakamakon zabe da dai sauran abubuwa masu alaka. Ga dai yadda hirarsu ta kasance.
Barista mai nasara Ogo Ibrahim Umar, ikirari da aka yi na cewa karkashin kwaskwarima da aka yi ma dokar zabe ta Najeriya akwai amfani da na'urori na fasaha na zamani da kuma al'amura da suka shafi al'amuran yanar gizo da sauransu, to bai kamata a ce an yi wannan dadewa din ba a awa 24 zuwa awa 48 tsananin nisa.
To yanzu mai doka ta tanadar ne a wajen ba da sakamakon zabe da har zai sa kila a ce wasu sun yi canjaras ya kai lokacin da za a iya yin shi zango na biyu.
To wannan wani abu ne wanda yake mai sauki kuma ba mai sauki ba. Wato tsarin mulkin Najeriya sashe na 134 shine ya taho da bayanin abubuwan da ke faruwa. Akwai sakin sashe na 1 wanda yake idan dan takara shi ɗaya ne tilau, to abinda za a bukata shine ra'ayin jama'a na i ko a'a. Idan ya samu mafi rinjayen ra'ayin jama'a a kuma mafi rinjaye din ya same su kuma 2/3 na jihohin Najeriya, wato mafi karanci jihohi 24, to ya zama shikenan shine shugaban kasa. Idan kuma ƴan takara sun wuce mutum daya kamar yanda muke da shi a wannan, muna da jam'iyyu 18 kowanne na da ɗan takara. Idan ƴan takara sun wuce mutum daya, to za a yi la'akari ne da na daya wanda yake yana da mafi rinjayen ƙuri'u a alƙalumance, sannan na biyu kuma bayan kana da wannan sai ka ce na biyu shine ka kasance kana da ƙuri'u 1/4, wato kashi 25% a jihohi da basu gaza ma jihohi 2/3 na jihohin Najeriya ba da kuma birnin tarayya. To jihohi 2/3 na Najeriya mafi karanci shine jihohi 24. To sai kuma akwai wani abu wanda ya taho wanda yake ta gwaraya kan lauyoyi da masana da masu iya lissafi, sai aka ce jihohi na Najeriya da kuma birnin tarayya Abuja. To annan ana nufin bayan ka samu 2/4 na jihohin sai ka samu 1/4 na birnin tarayya, koko an dauki birnin tarayya a matsayin cikin jihohin Najeriya ne? To shine wanda kuma ya danganta ga yanda za a fasarta abun, amma ban tsammanin zai zama takaddama sosai ba.
To kana cewa ba zai iya zama takaddama ba? To in ya zama takaddama fa,
ko da yake zai iya zama, in aka ce sai an samu 1/4 na jihohin, to wanda ake ikirarin shine yake gaba a ƙuri'u, ko da ya samu yawan ƙuri'u ya samu 2/3 na jihohi, to inda giza ke saka shine a alƙalaman da suka fito bai samu 1/4 ba a wasu wurare kai duka da za a iya samu. To amma idan har ya samu 1/4 na jihohi 2/3 kuma ya samu mafi rinjaye, to ba buƙatar zabe na biyu, ya riga ya ci zabe kenan. Amma idan ya kasance jam'iyya ɗaya ta samu mafi rinjayen ƙuri'u, jam'iyya ɗaya kuma ta samu mafi rinjayen wanzuwa ko bainuwa a jihohi, tana da 2/3 na jihohi ko sama da haka, a inda take da kashi 1/4, to anan take shikenan sai a ce to an yi canjaras sai a yi zabe na biyu. Idan aka zo zabe na biyu din nan, abinda tsarin mulki ya ce shine ba za a yi la'akari da yawan jam'iyyun ba. Jam'iyyu biyu masu girma su ne kawai aka zo, su kuma sai su yi zabarcin sauran jam'iyyun cewa ku mara mana baya da magoya bayanku. Jefa ƙuri'a na biyu kuma hukumar zaɓe za ta sanar kar ya wuce sati biyu za a bada cewa za a sake yin wannan zaɓe. Amma zaɓen za a sake yi, jam'iyyu guda biyu mafi rinjaye a takarawa, to su ne za su shiga su yi zabarcin su cewa ku mara mana baya. To idan aka zo wannan, to ba maganar 2/3 na ka samu 1/4 din nan, sai dai kawai maganar rinjayen ƙuri'a wanda yake da rinjayen ƙuri'a, ko da ƙuri'a kwaya ɗaya ne, to shine ya ci zabe.
To mai dokar zabe ta shekara 2022 ta tanadar ma tattara sakamakon zabe, ta wace hanya ya kamata a mika sakamakon zaben nan? Shin ta na'ura mai aiki da kwakwalwa ne, ko kuma a'a ta yadda ake karanta su a rubuce?
Ita dokar zabe abinda ta ce shine a mataki-mataki, tun daga matakin wajen jefa akwatin ƙuri'a, to anan wurin aka ce in aka tantance wakilan jam'iyyu su sa hannu, in sun sa hannu sai a tura a amfani da bibas din, sai a tura a matattara ta gaba, to haka za a tafi har a zo matakin jiha. idan aka zo matakin jiha din nan akwai wannan mataki da aka zo wakilan jam'iyyu suna sa hannu suna rike kofi na alƙaluman sakamakon wannan zabe a wannan mataki din to a matakin jiha idan aka zo kowace jam'iyya ta sa hannu ta yadda to daga nan sai a tura shi a wannan na'ura din da amfani da na'urar Bibas tambayar da ya kamata shi shugaban hukumar zabe yayi shine ina kofi naku na wanda dan wakilin ku agent din ku ya sa hannu a matakin jiha ya amince shine sakamakon jiha kaza sai ya kwatanta da wannan abu da aka furta sai ya kwatanta ya gani in alƙaluma sun yi daidai kin ga daga nan an dinke ba magana wata magana shashi na 114 zuwa na 129 na dokar zabe ta ƙasa ta yi jaddawalin duk laifuffuka wanda suka shafi dokar zabe saura kuma duk wani wanda yake yana adadawa ko kuma neman wani gyara ko canji akan wannan abu da aka furta to zabin shi ɗaya ne ya je kotu yana da dama a hurumi na sashe na 636 da sashe na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin Najeriya ya kalubance abun tun daga mataki na farko har zuwa kotun Allah ya isa kuma ya kamata a kullo da wani tanaji na cewa kamin a furta zabe a mataki na gaba dole a zo da kofi wanda yake duk wakilan jam'iyyu sun sa hannu a mataki na baya kamin a duba a tabbatar da yayi daidai wannan zai rage yawan zuwa shari'u da sauransu da yawan korafi da yawan tadijijewa duk wannan zai sauki domin koda tasowa kai kana wani tadijije da an ce ga kofi da wakilin ka ya sa hannu abin nan da aka furta kuma yayi daidai da abin da wakilin ka ya sa hannu to dole ne ka ga mutun yayi laqabs ya sadore ya meka waya ga abin da aka furta ta ita demokradiya kamar jiki ne gangar jiki ne na mutum mutum na ƙara shekaru abubuwa na ƙara inganta rayuwar shi da fahimta shi da tunanin shi da kaifin hankalin shi suna ƙara inganta to haka take saboda haka a koyaushe muka la'akari da wani abu da ya faru to sai ai kokari a nemo doka sai a gyara ta ta yin ai maganin wannan abun da ya faru ya kamata shugaban hukumar zabe ya dau darasi a wannan kar a sake a ƙara maimaita wannan a mataki idan an zo na zabe wanda za a yi na gwamnati da ƴan majalisun jiha
to mun gode kwarai da gaske
to Allah ya sa albarka amin amin
wakiliyar mu ke na Madina Dauda a tattaunawar ta da masanin shari'a kuma kwararre a fannin kundin tsarin mulkin Najeriya barista mai nasara Ogo Ibrahim Umar har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga baba ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya
kusan watanni biyu da bude kan iyakar Myanmar da China tsakanin Muse da birnin Roli na kasar China akalla sama da mutum 3,000 ne suke tsallakawa a kowace rana yawancin su suna kan hanya zuwa aiki a China a cewar alƙalumar hukuma yayin da hukumomin China suka dage dokokin annobar COVID-19 tsallaka iyakar Roli yana buƙatar gwajin sa'o'i 48 kawai ne da zai tabbatar da mutum baya dauke da cutar da takardar sa ta fike ta shiga wurin custom inji Muang Wing wani dan kasuwan kasar waje daga Myanmar yana shaidawa kafar yada labaran kasar China tsallaka iyakar yana da sauki sosai wurin shige da fice adadin mutane da ke tsallaka kan iyaka a kowace rana tun lokacin da aka sake budewa a ranar 14 ga watan Janairu ya ninka sau uku idan aka kwatanta da zirga-zirga a kan iyakan a lokacin annobar COVID-19 lokacin da dubban ma'aikata daga Bama suka yi tururuwa zuwa neman ayyukan yi a cibiyar masana'antar Roli an samu karuwar ayyukan gine-gine da masana'antar noma a yammacin lardin Yunnan garin na Roli na tsananin buƙatar dawowar aiki mai arha bayan dage dokar annobar a ƙarshe a jiya Laraba ƴan sandan Isra'ila sun harba gurneti da ruwan zafi akan masu zanga-zanga da suka tare babbar hanyar Tel Aviv sa'annan masu zanga-zanga sun yi arangama da ƴan sanda a kusa da gidan shugaban Isra'ila yayin da zanga-zangar adawa da gwamnati ta rikide zuwa tashin hankali a karon farko wannan al'amarin da ya faru a cikin dare an kira ƴan sanda da dama don fitar da matar Netanyahu daga wani wurin gyaran gashi da masu zanga-zanga suka yi wa ƙawanya dubban mutane ne a fadin kasar suka gudanar da abin da suka kira ranar kawo cikas ga kasa wanda shine na baya-bayan nan a cikin jerin zanga-zangar adawa da shirin Netanyahu na yin garan bawul a bangaren shari'ar Isra'ila tare da raunana kotun kolin kasar ya haifar shirin ya fuskanci suka daga bangarori da dama na al'ummar Isra'ila da kuma roƙon da kawayen Isra'ila na kasashen waje suka yi cewa Netanyahu ya sassauta goguwar tashin hankalin da ba saba gani ba tsakanin Isra'ila da Falastinawa a yankin yammacin gabar kogin Jordan da ake mamaye da shi ya taimaka wajen rura wutar tashin hankalin yayin da mazauna yankin yammacin kogin Jordan masu tsatsauran ra'ayi suka yi kace-kace da wani gari na Falastinawa a farkon makon nan. Netanyahu da hadakar kawancinsa na tarin jam'iyyu masu tsatsauran ra'ayi da masu ra'ayin kishin kasa sun ce ana bukatar shirin ne don karfafa karfin alkalai da ba a zaben su.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shirinmu na gaba ku shakata da wannan faifan. Washington DC akan mitoci 16625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baga haka a koda shi ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryamurka.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaiman Mumuni Barma. To a yau za mu nufi Najeriya inda aka gudanar da babban zaben kasar a ranar Asabar 25 ga watan Fabrairun 2023. Yanayin da masu bukata ta musamman suka yi nasu zaben shine abin da shirin na wannan mako ke mai da hankali a kansa. Saboda haka zan koma gefe in barku da wakilin sashen Hausa a Sokoto da Kebbi Muhammad Nasir don jin yadda ta kaya a waɗannan jihohi na yankin Arewa maso yamma.
Irin yadda hayaniya ta kace ne kenan a lokutan zaɓen da ya gabata na shugaban ƙasa da majalisun dokokin tarayyar Najeriya a mafi yawan rukunan jefa ƙuri'a da ke jihohin ƙasar. A cikin wannan yanayin na ci karo da wani makaho a gefen wata rumfar jefa ƙuri'a a jihar Sokoto yana tunanin yadda zai iya jefa ƙuri'arsa.
Ya sunanka?
Aminu Yusuf.
Aminu Yusuf, na gane ka da lalura ta rashin gani. Ga ka wurin jefa ƙuri'a. Ya yanayin yake gare ka nan?
To ga wannan cikin jiran abin da jiran a ba mu dama mu jiya.
Tun yau shi haƙi nan.
To na to dazu sun ka ce ta a jima yan dawo ne yanzu kuma na dawo kuma abin har yanzu bai samu ba.
An ce za a yi muku tanadin takardar jawo ƙuri'a wanda ku za ku lalabawa ku ji ko kana labarin an kawo irin ta?
To shi abban sani wallah.
To yanzu menene fatata?
Yanzu abin na fatata in samu dama a bani in wuri in dan botin din da za
haka ma a wata rumfa na tarar da wani mai lalura ta musamman ya rasa yadda zai samu dama ta yin zabi.
Sunana Abubakar Muhammad, ni gurmu ne.
Ka samu dama yin zabe?
Gaskiya ban samu dama yin zabe ba.
Saboda me?
Saboda dai na isa wurin naga ana cunkuce-cunkuce da hwadace-hwadace hakan gadi abin da kamar hankalin bai kwanta ba dai. Sai ni dan jayi saboda ban iya shiga irin wannan rikice-rikicen da aka yi wurin zabe. Shi ne sa kawai gaskiya.
Amma hukumar zabe ta ce duk masu larura ta musamman da sun taho a basu dama su yi. Ko kai musu bayanin wannan haka?
To ban samu isa wurin ba gaskiya saboda cinkoson da akwai. Gaskiya ban samu isa wurin ba balle yin wannan bayani. Amma dai yanzu ina da abin da in nayi sallah ta azhar zan isa sai in nuna musu ni da disable ne, ina da larura ta musamman.
Irin hakan ya kasance a wasu rumfunan jefa ƙuri'a. Duk da yake jagororin mutane masu larura ta musamman kan zagaya suna taimakon jama'ar su.
Kuma ne Alhassan Muhammad Galadin Makarantar Sokoto, kuma ne ne mataimakin shugaban kungiyar musakai na jihar Sokoto a matakin ƙasa insha Allah. To wannan Braille Faiba wanda ake magana wanda masu rashin gani za su amfani da shi yana da ƙaranci. Na ga kamar wurare biyu uku wanda aka sa shi. Amma dai a duk wuraren da muka samu muka zagaya zuwa yanzu ban san abin da zai yi yunan gaba ba. To gaskiya babu wannan takarda ta Braille Faiba tana da ƙaranci gaskiya.
Shugaban kungiyar makafi mai kula da yankin arewa maso yammacin Najeriya Haliru S. Usman ya ce matsalar ta shafi jihohi da dama.
Kamar yadda ita hukumar zabe ta ƙasa mai zaman kanta ta yi wannan taro da dukkanin jihohin nan guda bakwai na Northwest Zone. Wannan Voters Education din ta yi muna bayani yanda za a kawo wannan Braille ballot paper, yanda makaho zai iya zabe da kai ne ba dole ne sai ya samu wani guide ba. So gaskiya duka inda ni bincike jihohin da ni bincike guda bakwai na arewacin maso yammacin Najeriya sun ba da tabbacin cewa mafi yawanci gaskiya ba inda aka kai wannan Braille ballot paper din. Kada a bi layi to wannan ka an samu wannan special consideration an ba mu kulawa ta musamman da kuma inda gurguza a dauko in bai zo a kawo mai hannun yayi zabe. So kan nan waɗannan wurare an samu ci gaba amma gaskiya wannan takardar zabe ta makayo da makaho yana da ma zaben makai ne gaskiya duk mafi yawanci wuraren da ni bincika ba inda aka kawo ta. Duk wani mutum yake nan nashi ra'ayi ka zo ba mamaki ko ɗanka ne ko ƙaninka ne ko na guide ɗinka yana da nashi ra'ayi amma ya zaben ma inda ba nan kace zaben ma ba. So amma in kai ne ka zo da kanka ka shafa ka karanta ka ji inda kake so ka zaba Allah ya sa mu dace mana jagora ya sa kuma ita hukumar zabe ta ji za ta dauki mataki akan zabuka na gaba.
Ana ta haujin hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa ta ce ta samar da kayan aiki da mutane masu lalura ta musamman ke bukata kamar yadda jami'an hulɗa da jama'a na hukumar a Sokoto Shamsuddin Haliru Sidi ke cewa
babu shakka mun ba an ba kowane baturen zabe na kowace karamar hukuma tare da ainihin tabbatar da cewa ya ba da su ga kowace rumfar zabe a yi unwani da su. To abun da ya ba mu iya sani ba ni dai yanzu na yi magana da mutum guda ya faɗa min wani wuri guda cikin su wata rumfa da ba a kawo ba sofa shi dai ni dai na ji ta wurin shi sai yanzu da kake min magana kuma mun warware wannan matsala ya Allah su da wancan din ya faɗa min wani wuri waziri A nan cikin garin Sokoto cikin Sokoto North.
Masu wannan lalura da na fatar a rika mutunta doka ta yadda za a kare musu haƙoƙinsu da doka ta basu.
To a gaida Muhammad Nasir. Masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau. Za mu ci gaba da bin diddigin halin da na ƙasa suke ciki a wannan lokaci da ɗaukacin 'yan Najeriya ke amfani da 'yancinsu na 'yan ƙasa don zaɓen mutanen da za su wakilce su a matakai daban-daban na gudanar da lamuran mulki. A madadin wakilin muryar Amurka a jihohin Sokoto da Kebbi, ni Sule Mummuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
Malam Sule, yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridu daga kasar Ghana.
Asantihini ya yi wa sarakai kashe a daina sayar da filaye sau biyu. Jaridar Ghanaian Times ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce Asantihini babban sarkin daular jiha Ashanti Otumfuo Saititu na biyu ya bayyana damuwansa game da yadda waɗansu shugabannin gargajiya ke sa kansu cikin harkokin sayar da filaye. Wani sa'in sau biyu sukan sayar da fili daya, wasu kuma da karfin siya suke bace filin daga masu shi akan wai ainihin lizin da aka basu ya kare aiki. Akan haka yayi kashedi ga shugabannin gargajiyar birnin Kumasi da su daina cutar al'umma da iko da suke da shi akan filaye ko su fiskanci kushinsa. Gidauniyar kula da ilimi na Faruk Aliyu Muhammad wadda ke kula da bayar da takardun ci gaba da neman ilimi wato scholarship wadda mamban majalisar dokoki na mazabayan da Alhaji Faruk Aliyu Muhammad ya hassasa ya taraba scholarship din na kimanin Ghana Cedi 200,000 wadda ya kama kimanin dollar Amurka 15,000 ga dalibai guda 70 shekarar nan masu cin gajiyar wannan scholarship dai dalibai ne hazikai da ke tsananin bukatar taimako a cikin su akwai sabbin dalibai da kuma masu ci gaba da neman ilimi a kwasa-kwasai daban-daban a jami'o'in kasar nan. Inji jaridar The Chronicle ita kuma babban jaridar kasar Ghana da Daily Graphic wannan labarin tarwaito kasar China na jan kafa dangane da shawarwarin daukewa kasar Ghana bashin ta hakan haka mu'amalan asusun ta'amali da kudaden duniya IMF na tangal-tangal. Jaridar ta ce akwai abin da ke ba kasar nan tsoro dangane da neman taimako da take yi na dauke mata bashin dola biliyan 3 daga kasashe daban-daban yayin da kasar China ke jan kafa wurin shawarwarin ta kamar yadda masana tattalin arziki ke kashedi. Asusun ta'amali da kudaden duniya dai hukumar ta ashirye take ta taron ta ara cikin watan Afrilun kamar yadda ta saba na shikara-shikara sai dai kasar China ta dakatar da nata taron da Ghana zuwa watan Maris abinda ake jin zai iya tsawaita shawarwarin Ghana da ainihin asusun ta'amali da kudaden duniya IMF zuwa watan Afrilu. Sai kuma jaridar The Herald wadda ta bayar da labarin sanarwar da Akufo Addo yayi na baiwa dan wasan kwallon kafan nan na Ghana Christian Achiu biso irin na jaruman kasa. Jaridar ta ce shugaba Akufo Addo a ranar Litini ya bada sanarwar cewar za a baiwa Christian Achiu Trasam dan wasan kwallon kafan nan wanda ya mutu a cikin girgizan kasar Turkiya biso ko kuma dai da ai masa jana'iza irin wadda aka saba yi wa jaruman kasa. A tume shekaru 31 ya haihuwa an samu gawarsa ne a ranar 18 ga watan Fabrairun shekara 2023 bayan mummunan girgizan kasar da abu ko a Turkiya da Siriya ran 6 ga watan Fabrairu wanda ya kashe sama da mutum 50,000 a kasashen guda biyu. Shugaba Akufo-Addo ya ce gwamnati za ta yi duk abin da ta iya yi domin baiwa ainihin dan wasan kwallon kafan jana'izar da ya dace da shi. Radwanullah Mukhtar Abbas sashin Kausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Kai da Radwanullah da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice.
Yan takarar shugaban kasa na jam'iyyun adawa a Najeriya sun ce za su kalubalanci sakamakon zabe da ya bayyana dan takarar jam'iyya mai mulki a matsayin wanda ya yi nasara a kotu. Zaben na ranar Asabar ya fuskanci matsalolin na'ura da na ma'aikata, lamarin da ya jinkirta kada kura'a da kwana ɗaya ko fiye da haka a wasu wurin fadan zabe. Dan takarar mataimakin shugaban kasa na jam'iyyar Labour Party Yusuf Danti Ahmad ya yi kira ga 'yan jam'iyyar su da su kwantar da hankali. Yana cewa a ganin mu lallai an tafka abubuwa da suka saba wa doka. Ga gwamnati mai zuwa a tarayyar Najeriya da ta saba wa doka kuma bata bi ka'ida ba. Za mu gabatar da kokenmu a kotu. Ya rage nasu su nuna cewa za iya amincewa da su. Yayin da aka shiga watan Maris, Ukraine ta ikirari a jiya Laraba cewa ta yi wa Rasha kace-kace inda ta shawo kan hare-haren da Moscow ta shafe makonni tana kaiwa akan na'urorin lantarki da na ruwa don lalata su tare da haifar da damuwa ga al'umman Ukraine a lokacin tsananin sanyi. A ranar 1 ga watan Maris shekarar 2023, shugaban Rasha Vladimir Putin ya sake shan wani babban kayi, inji ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba a shafin Twitter. A jiya Laraba, hukumomin Italiya da masu ceto na farko da kuma ƴan uwa da abokan arziki sun yi addu'a ga waɗanda hatsarin jirgin ruwa ya ritsa da su, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla 65. Hukumomin Italiya sun cafke mutum uku tare da neman mutum na hudu wanda ake zargin su da safaran bakin haurin hasu 200 a cikin wani jirgin ruwan katako da ya farfashe kan duwatsu a kudancin Italiya a ranar Lahadi. Yawancin bakin haurin sun fito ne daga Pakistan da Afghanistan.
To masu sauraro, annan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu. Za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Sai kuma da din Yakubu Baba Makedi da ya taya na gabatarwa, sai kuma Salman Abo wanda ya bada umarni, da ma injiniyan namu na yau, ni Hadiza Kyari da na hada na kuma gabatar da shirin ke cewa ku huta lafiya, sai kuma Allah ya kara hada mu. Ma assalamu.